in taro shi ina zai je ba? Akwai wannan malam a tarihin musulunci?
Alhamdulillah wassalatu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin. Bayan haka, kamar yadda aka ji cewa wannan maudu'i shine maganar kishin kasa, ko mu ce son ƙasa, kamar yadda ya zo cikin littattafanmu na musulunci, ba ta hukuli wannan son ƙasa. Wataƙila wannan kalma ta son ƙasa ƙarfin tasirin da zai zarce a ce kishin ƙasa, domin shi so an yi ta amfani da shi wurin wurare masu kyau. Amma wani lokaci harkar kishi takan zo ta ɓangaren da watakila ba za a ke bukata ba, ko a ce wance kishi ya ɗauke ta har ta yi abin da bai kamata ba ko abin nan. To amma dai a Hausa dama kishin ƙasa ake cewa, kuma wannan shi ne harshen da muke magana da shi. Idan Bahaushe ya ce kishin ƙasa, ana nufin son ƙasan nan da muka sani cikin littattafanmu na musulunci, wato hubbul watan. To, kafin mu yi magana ko menene matsayar annabinmu Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da sauran annabawa, idan kana son ka ƙara sauƙaƙe wa kanka sanin ma'anar son ƙasan ko kishin ƙasan, shine har kullum ka yi ƙaji a zuciyarka irin abin da kake so wa kanka, kana so wa wannan ƙasa da kake cikinta. Duk dai abin da kake so wa kanka, kana so wa kanka lafiya, kana so wa kanka zama lafiya, kana so wa kanka yalwar arziki da ci gaba da sauransu, duk wasu abubuwan alheri da kake so wa kanka, to ka ji kana so wa ƙasarka wannan al'amari. Mu a Najeriya nan dai, ka riƙa ji kullum a zuciyarka irin alheri da kake so wa kanka, kana so wa Najeriya, kana so Najeriya ta bunƙasa, ta ci gaba, ta riƙa siffantuwa da ƙasa mai ƙarfin tattalin arziki, ta riƙa siffantuwa da ƙasa wacce ta ci gaba a harkokin wato ilimin abin nan fasaha, ta ci gaba a ɓangarori daban-daban, ta ci gaba a harkokin zaman lafiya, ta zamanto tana sahun gaba cikin ƙasashen da ake haba-haba a zo cikinsu domin a zauna cikinsu ko a yi kasuwanci cikinsu. Idan wannan shi ne halinka, to lallai ka zamanto mai son ƙasa. Kuma mu a matsayinmu na al'ummar musulmi, ba mu da wani abu da za mu sanya a gaba mu kai kawo a kansa, mu yi kira zuwa gare shi, sai abin da yake da tushe, yake da asali cikin addinin, ko kai tsaye daga littafin da Allah Maɗaukakin Sarki ya aiko manzonmu da shi Alƙur'ani, ko kuma daga bakin shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta hanyar hadisansa wanda su ma wahayi ne. Domin Annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo mana da wahayi biyu, wahayi ɗaya shi ake kira Alƙur'ani da ma'anarsa da zafuzansa, dukansu wahayi ne daga Allah. Wahayi na biyu shi ne abinda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo mana da shi, abinda muke kira sunnarsa, ko abinda ya hurta da bakinsa, ko irin aiki da ya yi, ko wani abu da aka yi a gabansa kuma bai ce komai ba, bai hana ba. To duka waɗannan wahayi ne. Kenan idan har mun damu da irin mutane zuwa ga nuna wa ƙasa so, so kuma wanda ke ɗauke da ma'anar da muka yi bayaninta, za mu yi wannan ne saboda shi ne sunnar annabinmu annabi Muhammad sallallahu ta'ala alaihi wasallam. Ayoyi cikin alqur'ani sun zo da dan dama wanda suke ishara dair yadda annabawa suke son kasarsu ko suka damu da kasarsu. Istar annabi Musa alaihi salam da Fir'auna irin abubuwa da suka gudana irin maganganu da Fir'auna ya ta amfani da su, wani lokaci ya yi amfani da nuna wa al'ummarsa cewa annabi Musa ya zo ne domin ya kwace musu ƙasa, kenan ƙasa tana da muhimmanci wurinsu. Saboda haka kowa ya bar abin da yake yi ya yi aiki tukuru domin ya kara annabi Musa, domin yana son ya riba su da ƙasarsu Masar kenan. Inda kishin ƙasa bai da fa’ida a nan, da Fir'auna ba zai amfani da wannan kalma ba, bisa ga misali. Muna karantawa cikin Alƙur'ani ƙissar wasu al’umma daga cikin Banu Isra’il da aka samu wani lokaci da wasu abokan gaba suka zo suka mamaye musu ƙasa suka kwace ƙasarsu. Ƙarshe suka yi tunani suka ce wa annabinsu, wanda shi ba sarki bane ba mai mulki bane, suka ce ya sanya musu shugaba mai mulki, komanda da za su yi yaƙi tukuru su ba da rayukansu domin su kwato kansu. Annabi ya ce da su kada fa a wajabta muku yin wannan gwagwarmaya kuma ku kasa yi. Suka ce a وَمَا لَنَا أَلَّا نُقَاتِلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَقَدْ أُخْرِجْنَا مِنْ دِيَارِنَا وَأَبْنَائِنَا هَلْ زُوَا قَرْشَنْ آيَةً مَنْ يَسَى فَذَامُ يَاكِبَا فَذَامُ يَقُبْرْ مَيَابَا الْهَانِي أَنْ فِي تَرْجَمُودَ الْأَسَرْمُ فأما أبو ما في مهمان شيء ومن كما يدى شريعة الصارة كما يدى يزوء كأيدى علم أصول الفكر شرع من قبلنا ينعي زمنتوها shari'ar mu idan shari'ar mu bata zo da sabaninsa ba, bata ce a bari ba, bata ce a yi ba, idan muka je wani abu daga al'umman da suka gabace mu, al'umman annabawa da suka gabata, to yana iya zamantowa shari'ar mu. Idan kuma dama muna da shari'ar mu shikenan, dama shari'ar mu Allah ya sifanta da cewa ita ce muhaimina, ita ce jagora, duk abin da ta faɗa shine maganan ƙarshe. Duk labarin da ta bayar game da annabi, wani annabi, to shi ne gaskiyar lamari. Ko da wasu masu ikirarin suna bin wannan annabi, to sun ce ba haka ba ne, maganar su ƙarya ce domin ba su san gaibi ba, ba zamanin su aka yi ba, ta yi labari ko kuma wajibi ne labarin da ya zo musu ba daidai yake ba. Abinda dai yanzu aka yi wa annabi Muhammad wa'ayi shi ne gaskiya. To saboda haka mu a matsayin al'ummar musulmi, annabin mu yana daga cikin sunnoninsa son ƙasa, son ƙasarsa. Imam Zahabi cikin Siyaru Alamin Nubala ya lissafta wasu abubuwa guda takwas waɗanda annabi sallallahu ta'ala wa sallam yake son su. Ya ce wa kana yuhibbu Aisha wa yuhibbu Abaha wa yuhibbu Usama wa yuhibbu Sittayhi wa yuhibbu Al-Halwa'a wal-Asal ويحب جبل أهد ويحب وطنه ويحب الأنصار. النبي صلى الله عليه وسلم يا كسن شينا سنة عائشة حديثي دائما يستغل دونا أبين لكي نون شيوى النبي صلى الله عليه وسلم تبص جنا سنة يا لنسى ما ترسى نانا عائشة الله كرامة يرزا سنة ويحب أباها. Kuma har yanzu shi annabi sallallahu alaihi wasallam, inji Imam Zahabi, yana son mahaifin nana Aisha shi ne sayyidina Abubakar, Abubakar Siddiq. Hadisai da dama ne da suka zo kan tabbatar da wannan ma'ana na cewa annabi Muhammad alaihi salatu wassalam yana son babban abokinsa Abubakar Siddiq, wanda maluma da dama suke masa takin As-Siddiqul Akbar, wato mafi girma a duniyan nan gaba ɗaya, wato gurin gaskata ko kuma kan gaskata annabi sallallahu alaihi wasallam. Duk yadda ka kai ga
gaskata annabi sallallahu ta'ala sallam baka kai yadda Abubakar Siddiq yake gaskata shi ba, koda kariya haka, koda ka dauki haka a matsayin hayaniya shine hanyar kace kai ma son da kake, ko kuma gaskata annabi ya zarce na wani, ko ya zarce na Abubakar, wannan riyawa ce. Abubakar Siddiq shi yafi kowa a duniyan nan gaskata annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sannan annabi sallallahu alaihi wasallam uhibbu Usama, Usama ibn Zaid ibn Haritha, soyayyar da annabi sallallahu alaihi wasallam yake wa Usama hadisai da dama sun zo da haka. Sannan uhibbu Tsayyi, annabi yana son jikokin sannan guda biyu, Al-Hasan wal Husayn, wato ƴaƴan nan na Fatima da kuma Ali ibn Abi Talib, Allah ya kara musu yarda. Hadisai da dama ne da suke nuna cewa annabi yana son waɗannan jikoki nasa guda biyu. Sannan annabi har yanzu uhibbul halwa'a wal asal, annabi yana son halawa, wani abu na kayan zaki da baya cutarwa da mutane suka hada wannan da wannan, har a mai da shi halawa ko a mai da shi alewa. Uhibbul asal, kuma yana son wannan abu mai zaki wanda yake naturally haka yake zuma, yana son halwa, yana son zuma. Sannan uhibbu jabal Uhud, annabi yana son dutsen Uhudun nan ne da aka sani wanda ke arewa da Madina, inda aka yi yaƙin Uhud. Hadisi ya inganta, annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce Uhudun jabalun yuhibbuna wa nuhibbu. Uhud, kun ba ku san shi ba, wani dutse ne da yake son kuma mu ma muna son. Sannan wa uhibbu watana, annabi yana son ƙasarsa. A lokacin da yake Makka, yana son Makka fiye da ko'ina. A lokacin da ya dawo Madina, ya roƙi Allah ya sa su so Madina kamar yadda suke son Makka, ko fiye da yadda suke son Makka. Hadisi sun inganta haka. Sannan wa uhibbul ansar, annabi sallallahu alaihi wasallam yana son ansarawa. Nan ma hadisi da dama sun tabbatar da wannan. Shi yasa Imam Abul Qasim As-Suhaili cikin littafin sa Ar-Rawdul Unuf fi sharhi Sirat ibn Hisham yayi babi yake cewa hubbur rasul sallallahu alaihi wa sallam wadana, haka yi wannan title na wannan babi, yace wato irin yadda annabi sallallahu alaihi wa sallam yake son kasarsa. Sai yace baqiyatun min hadisi Waraqa, ga wani karshe, ga wani abin da ya rage na hadisin kissar Waraqa ibn Nawfal, wannan bawan Allah wanda yake ya shiga addinin nasraniyanci kafin zuwan annabi sallallahu alaihi wasallam, kuma lokacin da aka aika annabi yana nan da yake ya tsufa. Wayin farko abin da ya faru da annabi sallallahu alaihi wasallam, ya zo ya bashi labari, ya ga masa ga abin da ya gani, na yake cewa to ai abin da ya zo maka nan irin abin da ya zo wa annabawa kenan, irin abin da ya zo wa annabi Musa kenan. Sai abin nan Suhaili yace waqad qala lin nabi sallallahu alaihi wasallam, shi Waraqa ya ga wa annabi sallallahu alaihi wasallam, me ya ga wa annabi sallallahu alaihi wasallam, yace latukazzabanna, lallai abinda ka faɗa din nan wallahi su mutanen Makka za su ƙaryata ka. Abin nan Suhaili yace walam yaqul lin nabi sallallahu alaihi wasallam shay'a, lokacin da annabi ya ga masa wannan cewa mutanen Makka tabbas za su ƙaryata ka, annabi bai ce komai ba. Waraqa ya sake ce masa wala tuzayanna, kuma za a cutar da kai, za a zage ka, za a duke ka, za a yi kaza kaza. Walam yaqul lahu shay'a, annabi sallallahu alaihi wasallam bai ce da shi komai ba. Sai yace wala tukhrajanna, kuma za a kore ka, za a fidda kai daga Makka. anan sai annabi yace awa mukhrijiyahu a yanzu za su fidda ni da ƙarfi da yaki su reba ni da Makka. As-Suhaili yace wa fihi dalilun ala hubbil watan wa shiddati mufaraqatihi ala an-nafs. A wannan lafazi da annabi sallallahu alaihi wasallam irin amsa da ya bayar lokacin da aka ce wala tukhrajanna kuma wallahi za a fidda kai daga Makka, yace awa mukhrijiyahum, abun ya dame shi sosai. Suhaili yace cikin wannan akwai abin da ke nuna irin yadda annabi yake son kasa, yake son kasarsa. Kuma za a iya fahimta har yanzu irin tsananin da mutum ke shiga lokacin da aka riba shi da kasarsa, irin yadda rai zai ji ba zai iya daukan wannan wahala. Tajuddin Suqti cikin littafinsa Tabaqatu Shafi'iyya Al-Kubra yace, ya rubuta a ciki yace zakar al-walid, yace babana babban malamin nan wato Abdul Wahhab Suqti yace ya wata rana ya ambaci ma zakarahu Suhaili, abinda Suhaili ya bayyana wato min qawlihi sallallahu alaihi wasallam awa mukhrijiyahum, yanzu wannan al'umma tawa za su kore ni, za su fidda ni daga Makka. Yace ya ambaci wannan, kuma da Suhaili yace wa anna fihi dalilan ala hubbil watan, kuma a cikin wannan magana da annabi yayi awa mukhrijiyahum akwai hujja ta nuna wato son kasa, ko mu ce kishin kasa a Hausa. Yace da babana ya faɗi wannan sai yace waqad ahsana man ahabba alwatan, lalle duk wani wanda ya so kasarsa, ma'ana duk abin da yake so wa kansa din nan, ya zamanto yana so wa kasarsa ba kamar yadda wasu suke yi ba, kamar yadda mai gabatarwa shi Abu Aisha ya ishara wani za ga cewa yana kasarsa, amma shi kullum yabo da fatan alheri yake ga wata ƙasa daban shi ko ƙasarsa. A fahimtarsa shi ne ta ƙone ko ta lalace ko ta tsiyace ko ta zamanto tana nan kullum koma baya. To ma irin wannan tunani tabbas ko da likitocin ƙwaƙwalwa ba su gaya mana ba cewa za a kai shi asibitin mahaukata, to lalle baya daga cikin masu hankali, ya dace a gaggauta kai shi asibitin mahaukata domin su ba shi shawarwari su ɗauki matakai a kansa domin kyautata shi. Akwai hadisi da dama wanda suke nuna gaskiyar cewa annabi na son kishi na son kasarsa ta yi nan gaba za mu ambace su. Shukran.
Godiya mai yawa ga malaminmu Dr. Ibrahim Jalo Jalingo Abu Yasir. Malam ya yi mana gyara laki guda biyu, mai yiwuwa wasu daga cikin ku ba su faɗa ka ba, cewa hatta tashin ɗin kiransa da kishin ƙasa da san ƙasa aka yi da yafi, saboda so ya fi kishi. Sannan malam ya ɗan yi mana wani gyaran zance, inda muka masa tambaya akan ya mana bayani akan annabawa cin su suna son gurarensu, sai malam ya ce mana ai shar'u man qablana, ai wannan shari'ar waɗanda suka gabashe mu ne. Na'am, akan iya ɗaukar ta a matsayin dalili kamar da malam ya ishara, amma me zai hana dunguma zuwa ga taskar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam? Shi yasa kuwa ji malam ya yi ta kawo mana zantuka, bayan Allah wannan dalili na cewa zancen ba na wasa bane ba, zance ne. Ya fara da ambata mana littafan, ya ce mana Zahabi, ya ce mana Suhaili, ya ce mana Tajuddin Subki, ya ambata da ya ta ambata wa wasu Tajuddin Subki, kuma sai malam ya ce ai hadisan suna nan da yawa, zantuka akan kaunar da manzon Allah yake yi suna nan da yawa. Yan uwana, ai duka abun bin manzon Allah ake yi ko? Wannan ya saka ina ganin zan sake dawo da tambayar zuwa gurin malamina Dr. Abubakar Muhammad Sani Abu Abdul Wahhab akan cewa malam a sake zagaya mana cikin sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, a sake fito mana kamar yadda malam ya ce akwai saura, gudun kada ya ci lokacin ne baki daya, a mu ba mu gaji ba, a sake zakulo mana cewa shin akwai wasu abubuwa da za su ƙara gaskata cewa lallai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana son ƙasarsa, don wasu ganin topic ɗin a haka ma suna ganin kamar laifi ne, don me za a ce a so ƙasa?
Mm-hmm. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وأنا لمكحب أن مسلتي وأتو مسلتي النور لكي أبوجا لمن يمن يم shugaban bannunmu da kuma manyan mutane da masu ritaya da kuma manyan ma'aikata a halin yanzu da samari masu jin karfi da dattijai mazanmu da matanmu assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh ina farawa da yi mana addu'a duk wanda muke zaune a wannan wuri da masu sauraron mu Allah ya kowa albarka
Amin.
Duk wanda ke cikin wata damuwa ya Allah muna roƙonka Allah ka fidda shi daga wannan damuwa.
Amin.
Allah kuma ka daukaci wannan ƙasa ta mu Allah ka ƙara mata albarka.
Amin.
Duk abin da zai dagula ta Allah ka dagula shi a can inda yake kafin ya iso zuwa gare ta.
Amin.
Ba zan ja lokaci mai yawa ba. Ina so dan assalamana wannan mas'alar ta maganar san ƙasa afalinta tare da kasancewar ta fitra ce shi san kasa fitra ce an ce fitra ginin asali ne da Allah ya gina duk dan adam kamar da dace ambata doctor ya sake nene cewa duk mutumin da yake mai hankali to mai san inda yake zaune yana san alheri ga wannan wuri yana kuma gudun sharri ga wannan wuri daka asalin fitra ne duk abinda ko fitra ta zo da shi to za ku ganshi muwafiqun ne lil shar'i yawa ya dace da abinda shari'a ta zo da shi daka nususin shari'a ina nufin ayoyi a cikin alqur'ani da kuma hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tare da cewa dama da su ake gina abu a asalinsa a shar'ance to karfafawa suke yi ga wannan wato fitra din karin bayani kuma kafin in je kan hadisai da ya shafi wannan fikira ko tunani na san kasa me yasa ake son ai magana a kansa me yasa akwai masu ganin ma cewa wai ita wannan kasar tamu a yadda take nan wai har ta cancanci ma mu zauna muna kishi akwai masu faɗin wannan wannan shi ya kawo wannan tunani musamman mutum zai ƙarfafi wannan tunani in ya lura da yadda duniya take a yanzu babu wani wuri da babu wani abu na fitina a cikinsa wasu fitintunan da suka faru a wani wuri tun da suka faru har yanzu ba su tsaya ba kuma babu hasken lokacin da za su zo su tsaya kuma babu wani abu na irin fitintunan da suka auku a cikinsu sai face da aka samu hannayen wasu daga cikin gida da suka ba da dama aka yi abin da ake don haka ashe ba wani abu ne ba ko ba a faɗakar da mutum ya ji cewa lalle kada ya bari a haɗa kai da shi a durƙusar da ƙasarsa yana daga cikin babbar cin amana da mutum zai yi shi ne a haɗa kai da shi ko da mutanen waje ko da wasu daga cikin ƙasa a yi wa ƙasarsa zagon ƙasa sawa'un a gudanar da shugabancinta kawo mata tashin hankali haɓaka abin da ya shafi rikice-rikice kawai saboda jin daɗinsa shi ko saboda wani abu na samunsa duk wannan yana cikin abin da ya cancanci a zamaninsa a larabce ya cancanci a sashi a babin alkhiyanatul uzma shi ne mutum ya zama ya cuci ƙasarsa ya yaudari ƙasarsa ya ci amanar ƙasa shi ne alkhiyanatul uzma mutum ya zama traitor yawa ba traitor ba traitor a turance mutum ya zama wato mazambaci ne ga ƙasarsa irin hukuncin da ya cancanta a yi masa to hakika yana cikin abin da conventionally kowa ya sani duk mutumin da aka san cewa mai cutar ƙasa ne mai cin amanar ƙasa ne an san sakamakonsa to kafin in je kan duk wannan 'yan uwana ina so mu bambance tsakanin abinda malam ya ambata da zu cewa hubbul watan shine abinda nasoshin shari'a su bu kuma wannan gaskiya haka ne kishin kasa zaka iya cewa kamar yadda malam ya ambata cewa wani abu mai kyau na iya shiga kuma marar kyau ma na iya shiga to dole anan mu bambance ina abinda ya faru lokacin neman yancin kasashen mu nan kasashen Afirka da aka samu kasashen Turai suka rika bada karfin a kafa nationalist organizations to irin waɗannan an zo da su dan a raba mu da abin da zan zo in ambata shi menene abin da zan zo ambata ko aje mu wannan zan dawo kansa asalin wannan zancen ana gina shi ne akan matsala ta aqida ta alwala'u wal bara
na'am
wani shine ta asilin matsala wajibi ne mumini ya so ɗan uwansa muminai ya so alheri gare su Allah mutsiki ya ga mana wal mu'minuna wal mu'minatu ba'dhum awliya'u ba'd ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkari wa yuqimuna as-salata wa yu'tuna az-zakata wa yuti'una Allah wa rasulahu ulaika sayarhamuhum Allah inna Allah azizun hakim Allah madaukaki ya fadi cewa lalle muminai mazan su da matan su fashin su daga sashe suke kuma masu san juna ne su ya siffanta su da aikin alheri da sauransu da sauransu da abin da ya shafi umarni da aikin alheri da hani daga mummunan aiki da tsaye da sallah bada zakka da kuma da'a ga Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sannan din nasun da zaka samu da yake kira akan a so juna a kaunaci juna a zauna lafiya da juna ai ta'awuni wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan al muslimu aqul muslimi ko yawa sannan kuma kullul muslimi 'alal muslimi haramun damuhu wa maluhu wa 'irduhu duk wadannan al mu'minu lil mu'mini kal bunyan yashuddu ba'dahu ba'dan to duk wadannan nasoshin in ka hada su ni daya ne suke karantarwa san juna da karfafar juna da taimakon juna da kuma shiga rayuwar juna ta bangaren abinda ya dame ka ya dame ni abinda zai hana ka bacci zai hana ni to nan in ka dauko shi daga nan to zaka ga gaba ɗayan karantarwar musulunci ta abinda ya shafi a kaunaci juna a zauna lafiya da juna a so alheri ga juna to ana gina shi ne akan wannan to haka nan hubbul watan akan wannan gefen yake shigowa
na'am
Allah madauke yake miki mu shi yasa kamar yadda muka ji daktar kawo mana nasoshi da maganganun malamai na ta'asilin wannan zance har yanzu in muka koma cikin hadisi zamu gani practically yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin da ya fito kamar yadda at-Tirmidhi ya ruwaito lokacin da ya fito lokacin hijira ya bar garin Makka sai da ya waigo ya kalli Makka yake cewa ma aqyabati min balad wa ahabbati ilayya yace walaula anna qaumi akhrajuni minki yace ma sakantu ghayraki yace ba dan yace babu wani gari mai dadi mai kyau mai tsarki irin ki wannan gari wato na Makka sannan yace babu garin da nake so irin ki garin Makka ya duba fa ya waiga ya kalli garin ya faɗi wannan magana sannan kuma ya ce ba dan mutane na sun fidda ni daga cikin wannan gari ba da ban so in zauna a wani gari ba in ba shi ba wannan ya nuna ne shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mai san kafasa kuma malamai da dama sun istinbatin wannan hukunci na magana san kasa daga wannan babban zance daga babban mutumi shine babban halittar Allah annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan haka ashe mutun ya rika tunani wai wannan kasar ma wai hatta cancanci a zauna ana zancen santa kaza da kaza fa koma zuwa ga abin da ya shafi wannan mabda'i na wala'i da bara'i wanda asalin sa ana gina shi ne akan addini daga cikin abin da na so dama mu ƙara fitarwa ya fito fili bambanta wannan san ƙasar da kuma irin abin da ya auko a wancan shekaru da nayi ishara zuwa ga shi har nace zamu dawo irin abin da ya auku na yadda aka zaƙule aka kwace kauna da shauki da soyayya bisa addini daga ƙasashen musulmi bayan an ruguza musu daulolinsu ma to abin nan khilafar asali da take tafiya da a tafiya guda daya sai aka koma aka gutsutsira mu zuwa ƙasashe daban-daban kowa yana son ƙasarsu ko ƙasarsa ita kadai wannan ma yana son abin da ya hada mu na asalin musulunci duk aka warga zamanin shi aka creation abin da ake kira wannan nationalism to wannan masu shi da niyyarsu da kuma tunaninsu to amma mu ba wannan zancen muke ba idan ka ji ana zancen nationalism a babin afiyakin suka da zargi to wancan ake zargi shine irin abin da aka samu a kasashen larabawa alqawmiyya alarabiyya wato abin nan kitin kafa da kaunar larabci duk wanda ba balarabe ba balarabe baya san sa to musulunci bai yadda da wannan haka nan abin da kuma ya auko a kasashen farisa na abin nan ash-shu'ubiyya akwai wata kungiya da ake kira ash-shu'ubiyya su kuma kungiya ce ta mutanen farisa ai kun san me ake nufi da farisa daular Iran ta asali safani abin nan ne ake cewa empire a wancan lokaci daga cikin sakamakon kasancewar larabawa da Allah ya daukaka sakamakon karbar su ga manzon karshe annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wanda da su ba komai bane a tarihi da aka yi aka cewa mutumin Rome ko aka cewa mutumin Farisa ga wasu mutane sunansu larabawa ba ma ya koda muwa kun san dai kissar yadda sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam irin abin da suka yi suka ruguza dole Farisa suka dawo da ko suka kafa tsari da kuma daula karkashin khilafatul nubuwa wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya dora su akai to sakamakon haka an samu wata kungiya daga Farisawa da suka kafa wata kungiya ake kiranta ash-shu'ubiyya kungiya ce ta aqida kungiya ce asalin abin da ta sa a gaba shine kyamar larabci da larabawa da gaba da larabci da larabawa to kun ga duk wannan menene a babin kaumiyya to a gun larabawan su kuma su ma da aka kacaccala su kasashe aka samu su wannan kishin ya zama sai mutumin da yake waccan kasa ko da balarabe ne ba ka san sa saboda ba kasar ku ɗaya ba shi ma wannan ba abin so bane abin zargi ne haka wanda muke magana kuma wanda shine shari'a take so shine ka kaunaci kasar da kake zaune a cikinta haka nan duk kasar da take asali tana jinginuwa zuwa ga abin da yake komai daraja a gunka shine musulunci to shi ma ka so su ka kaunace su saboda wannan rabita ta musulunci da ta hada su kana son su wala'i dini ɗan uwanka kuma kana son su wala'i dini wa watsani to wannan ita ce fuskar da naso in fito da ita kari akan abin da ya kamata mu ji insha Allah barakallahu fiku
Allah zaka malam da alheri wannan gabar tana da dadi kuma wannan gabar ita ce asalin ginshikin zancen zan sake mai da zancen nan zuwa ga dan uwana Dr. Jamil Muhammad Sadiq shi kuma ya kara tabo mana ko a cikin alqur'ani shin akwai wannan kauna da malam ke magana akai na gurin da kake zanne domin mu inda muke zaune yanzu ba ita ne Najeriya ba so da kuma sai zancen malam in mun yi wa Najeriya fatan alheri mun kaunace ta mun so ci gaban ta ba mu yi da ko gama ta malam
na'am
mun yi gaskiya ne malam saboda haka zancen malam zance na kan turba gama ta malam ko akwai wani karin bayani da zaka mana musamman ta mahangar alqur'ani tunda kai gwani ne wajen alqur'ani
maka afuwa to barin kauce ma qur'ani barin kuma hadisi lokacin da daktar yake magana akan hadisin manzon rahama sallallahu alaihi wasallam na kalmomin da ya faɗa akan garin makka kwakwalwa ta hararo da abubuwa masu muhimmanci. Daga ciki shi ne a harshe, a ilimin harshe, idan abu girman shi ya kai girma a wajenka ko bai da rai, ana mai da shi mutum a tattauna da shi. Shi ne abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi. Garin Makka dan adam ne, amma gashi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana tattaunawa da Makka, har ma a karkashin statement din manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, kamar Makkan tana bada ansa yana ƙara bayani. To wannan ya fito ta hanyar aiki, afwan, ta hanyar magana. To sai wata fa'ida ta fito, ita ce ashe garinka da za ka so ka kaunace shi ba wai dole sai garin da aka haife ka a garin ba. So yanzu ɗan Nijar in ya zo yana rayuwa a Najeriya, ya kamata ya so Najeriya, saboda nan ne garinsa yanzu. Me ke tabbatar da wannan? Madina, mu je Madina. Kun shirya? Anas ya ruwaito cewa manzon rahama sallallahu alaihi wasallam duk lokacin da ya bar Madina, in ya zo zai shigo garin Madina, da zarar ya fara hango gine-ginen Madina, sai ya ƙara su kwanar abin hawansa. Saboda mai shauki, shaukin komawa garinsa da yake ƙauna, duk da asali ba na aka haife shi ba. Ina fata mun gane. So kaga a can an yi bayanin ƙaunar da harshe, a nan kuma an yi bayanin ƙaunar da aiki. Al-Hafiz Ibn Hajar lokacin da yake magana akan wannan hadisin, yake cewa wannan hadisin yana tabbatar da falalar Madina. Tun daga shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya sukwani abun hawa din ya kosaya da abin da yake kauna, ina Madina. Darul Habibi ahqu an tahwaha wa tahinnu min tarabin ma huwa al-jamal munawi wallati sallajar Madina da matsayinta. Sai yake cewa garin manzon rahama sallallahu alaihi wasallam ahqu an tahwaha, ta cancanci ka kaunace ta. Wata hinnu min ɓarabin ila luqiyaha, sannan a ga jikinka yana motsawa motsawar ƙauna, saboda ƙosawa ka haɗu da ita, kamar yadda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi. Sai ya ce lakal madinati manzilu, ba a yi ya Madina ba a wajen samar da natsuwa da sanya farin ciki ga duk wanda yake cikinta, ka tambayi wanda ya je ya baka labari. Sai ya ce wakafa biha sharafan hulul muhammadin iyaha, auka matsala, ya ce ya ishi Madina matsayi da daraja da martaba kasancewar manzon rahama, ya ishi Madina matsayi da daraja da martaba kasancewar manzon rahama sallallahu alaihi wasallam dan Madina ne. Dan Madina ta ina? Ta bangaren kawunnansa, dan Madina ta bangaren mahaifiya kenan, dan Madina ta bangaren rayuwa a ciki, dan Madina ta bangaren mutuwa a ciki. To sai Ibn Hajar sai yake cewa bayan bayyana falalar Madina, sannan wannan hadisin yana nuna ashe shaukin garinka abu ne mai kyau, tun daga shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi da aiki har Anas ya fahimta. Shi yasa abin tattauna a kai shi ne wanda bai kishi ko wanda bai kaunar wanda bai so, shi ne abin mamaki. Saboda saba ma asalin fitra allati fatara Allahu an-nas alaiha, wani mai hikima ya faɗi wata magana mai tsada, inda a ciki yake cewa akwai wani farin ciki da natsuwa wacce duk yadda ka yi ba ka samun ta sai a garinka tare da waɗanda ka sani suka san ka. Yanzu duk kuɗin da za ka yi, duk wata alfarmar da za ka zama kana da ita, ka fi jin daɗin kuɗin da more ma alfarmar idan akwai wanda ya san ka lokacin da kake su kwana dokin alfarmar. In ba a san ka ba, me ya amfani? Ko da kuwa waɗanda za su sani suna tare da kai, zuciyarsu za ta motsa saboda wani abu da Allah ya maka, amma kai kuma a lokacin ne garɗin da daɗin yake zuwa a rayuwarka. Yanzu in ka je kana rayuwa inda ba wanda ya san ka, ɗanɗanan da kake ji na ni'imar da kake ciki bai kai ɗanɗanan da kake ji idan ga wanda ya san ka kana bore ma ni'imar da kake ciki. Sai yake cewa khallun nufusa wa hubbaha abladaha, wadiyaraha wastajlibu inasaha, yake cewa al'amarin san garin mutun da san kasar shi, ku daina wannan magana. Idan kuka ce za ku nemo wani farin ciki ba anan ba, to za ku wahala ku karata duniya wajen nemo farin ciki wanda ba za a iya samun shi ba sai can wannan bangaren. Idan na koma bayanin da babban malamin ya faro na hango wasu daga cikin ayoyin Qur'ani waɗanda suke tabbatar da wannan matsalar, za ka ga cewa akwai ayoyi da yawa. Wasu daga cikin ayoyin suna da rarrashin manzon rahama sallallahu alaihi wasallam domin nuna masa cewa wasu daga cikin annabawan da suka gabata su ma sun fuskanci barazanar fitar da su daga garuruwansu duk da cewa suna tsananin kaunar garin. Wa qala alladhina kafaru li rusulihim lanukhrijannakum min ardina aw lata'udunna fi millatina. قال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا. قال أولو كنا كارهين. أولو كنا كارهين. خجل تدمن إن شعيب ينزكو دا منا زوتيا متنا سوسوا باما سوء فتدمو دا إند متراي ومكي سوء ينزو بذاكو توتا منا بحكا ذاكو فتدمو awa mukhrijiyahum shine istadiyan din manzon rahama sallallahu alaihi wasallam. Wancan ayar ta wa qala alladhina kafaru li rusulihim, malaman tafsiri suka ce wannan ayar a cikin ta akwai abu biyu. Abu na farko, lallashin zuciyar manzon rahama sallallahu alaihi wasallam tabbatar da cewa kamar yadda aka yi maka to jiya da shekaran jiya amma dan uwanka annabawa da manzanni. Abu na biyu, nuna rashin ta ido da kafare suke da ita wajen cutar da annabawa har su cutar da su akan abin da suke tsananin kauna. Kuma manzon rahama sallallahu alaihi wasallam Allah subhanahu wataala shi ma ya ambaci wannan a haƙƙinsa, inda yake cewa wa idh yamkuru bikal ladina kafaru liyuthbituka aw yukhrijuka aw liyuthbituka aw yukhrijuka aw yaqtuluk وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ. Dika waɗannan suna nuna yadda Allah subhanahu wa ta'ala ya san cewa zuciyar manzon rahama sallallahu alaihi wasallam tana son garinsa. Haka nan Allah subhanahu wa ta'ala ya ambaci wasu ayoyi akan wasu al'ummomin ma da suka gabata, waɗanda waɗannan bayanan suna nuna cewa dai san ƙasa wata fitira ce kamar ta ce jini ne da tsoka. Idan ka ce za ka raba jini da tsoka to ba za a samu lafiyar tsoka ba, ko kuma ka ce garai amma babu numfashi ta ya zai yi. To haka dan adam yake da kauna da san inda yake rayuwa. Walau anna katabna alaihim an iqtulu anfusakum aw ikhruju min diyarikum ma fa'aluhu illa qalilun minhum walau annahum fa'alu ma yu'azuna bihi lakana khayran lahum wa ashadda tafita. Malaman tafsiri suka ce wannan ayar Allah subhanahu wa ta'ala yana cewa a cikinta, da a ce waɗannan waɗanda suke fito na fito da al'amari na inji Allah da addini da kiran da annabawa suke yi, da za mu wajabta musu anittulu anfusakum ku kashe kawunanku. Kawai Allah ya kalli kowa ya ce to yanzu ku kashe kanku, umarni daga Allah. Sai aka ce a wikhruju min diyarikum ko kuma ku fita daga garuruwan. Sai Allah ya ce ma fa'aluhu illa qalilun minhum, kaɗan ne daga cikin su wanda suka yarda da Allah za su aikata. Fa'idar anan ita ce ku kalli yadda Allah ya ambaci fita daga gari tare da kashe kai. Girman san gari ashe babba ne, mun fahimta. Sannan aka ce ma fa'aluhu illa qalilun minhum, kaɗan ne. Sannan asali ma umarnin ba a ambace shi ba a matsayin misali sai dan an san girman shi. Ina fata mun fahimta. Saboda haka ya kamata mu fahimci cewa wannan al'amari ko wannan topic na abin da ya shafi san ƙasa, san cigabanta, san alkhairi gare ta, wani ɓangare ne wanda yake ginanne wanda yake akwai shi a cikin addinin mu shari'ar mutad shari'ar musulunci ta tabbatar akan wannan annabawa suka rayu sahabban manzon Allah rahmatullahi sallallahu alaihi wasallam akan haka suka rayu an yi a gaban manzon rahmatullahi sallallahu alaihi wasallam kida san gari da bege da kauna ko bai ce komai ba ya inganta kamar yadda al-Imam al-Bukhari da Muslim suka ruwaito hadisin Aisha cewa lokacin da aka yi hijira daga cikin waɗanda suka fi yin jinya da ciwo Abubakar da Bilal Abubakar saboda tsananin ciwo har yana ganin kamar ajali ya zo masa ne kila kamar rayuwar ba za ta yi tsawo ba sai ya ta maimaita kullum ri'in musabbahun fi na fi ahlihi wal mautu adna min shiraki na'lihi yace mutum yana rayuwa yana waye yana gari yana waye masa yana rayuwa a cikin iyalansa amma bai sani ba kila mutuwa ta fi kusa da shi fiye da yadda hancin takalminsa ke kusa da shi sai Bilal shi kuma sai ya faɗi wasu al-abyat al-khalida wasu zantattuka na hikima waɗanda malaman tarihi suke maimaitawa a matsayin babi ko bakkyakkyawar misali na san ƙasa ko san gari da begensa da ƙaunarsa duk lokacin da mutum yake halin rashin lafiya in dai kwakwalwarsa tana iya tariyar tunani to abubuwan da ya damu da su suke zuwa a kwakwalwarsa ko ba haka ba to Bilal a lokacin sai ya dinga daga cikin abin da aka rawaito yana yawan faɗa ala laita shi'ri hal abitanna laylatan biwadin wa hawli ilkhirun wa jalilu wa hal aridan yawman niyaha majinnatin wa hal yabduwanni wa hal yabduwanni shamatun wa tafilu yace cewa inama inama sanda jinya tai jinya kenan ga rashin lafiya sai yake cewa shin akwai yadda zai yi wata rana ko ina ma da zan ga kaina ina a cikin daren nan kawai in ganni a wani kwazazzabo kwazazzabe ina yake nufi garin Makka wa hauli izhirun wa dalilu a tare da ni ko a gefe na akwai waɗannan ganyayyakin da bishiyoyi ƙanana waɗanda suke masu wuyar sha'ani yana nuna cewa garin babu ƴaƴan itatuwa sai waɗannan ganyayyakin waɗanda ba masu amfani ba sai malamai suka ce kafin mu ci gaba wannan yana nuna al-Imam al-Ghazali yake cewa wannan yana nuna cewa ko da garin ka babu komai a ciki hako ne to ya cancanci dai ka kaunace shi sai yace wa hal aridan yawman niyaha majinnatin yace yaushe zan samu dama har in dan shiga garin Makka in dan kurba daga dan wannan tabkin na majinna wanda yake bayan garin Makka in ba zan samu wannan ba wa hal yabduwanni shamatun wa tafilu to in hango wannan waɗannan manya-manyan duwatsun na garin Makka ma in yi arba da su ya ishe ni zan ji sauki zan yi farin ciki wannan ya ishe ya nuna maka yadda sahabbai suka ƙaunaci garinsu a gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a daidai lokacin da hijira aka yi annabi bai ce kai hijiran ku har yanzu ba ta yi ba me ye dalili saboda annabi sallallahu alaihi wasallam ya san wannan fitira ce to kuma tunda fitara ce babu cin tauro da yadda suka kaunaci garin da suka zo yanzu Madina suka ansa kiran Allah da kuma kaunar da suke ma garin su sallallahu alaihi wasallam
ne suke ne ya gama fitowa
bayan Allah amin kuma inda za mu bi wannan gabar ne to fa sai dai mu tsaya a nan gurin har ta shakara ta saboda yanzu na in na sake tsokanar su nace to a duba mun kuma irin yadda annabawan Allah da yadda manzon Allah da sahabbai suka yi ta yin addu'a wa garuruwan da musu fatan alheri irin abun da yawa daga cikin mu ba sa yin addu'a wa ƙasar mu Najeriya nan ma akwai abun cewa amma ba zan bada wannan damar ba a'a ai abu ne a fili
ko sunayen kowa ka kalla ayyukan malaman ya tabbatar da cewa ashe mutum ya kaunaci garinsa har kullun a ringa jingina shi zuwa gare shi ba an mutu shi sai an hado shi da sunansa jiya nan nace muku sunan wani malamin da zai gabatar da wannan lacca wa Sheikh Jamilu Muhammad Salisu Zaria an nace muku azzazzaki kuka ta dariya yanzu malami na anan gudu sunansa malam Abubakar Muhammad Sani birnin na yayin da kai malamin nawa kuma Dr. Ibrahim Jalo to har ni almajirin sunana yana hada da garin wanda ke gwada maka cewa ashe fitra ce saboda haka zancen da malamin ya faɗa na ƙarshe ne matukar muhimmanci ku kiyaye shi cewa da Bilal duk da cewa garin gari ne wanda yake babu wani abin sha'awa babu wasu abubuwa na kayatarwa amma sai ya ambaci abinda garin yake da shi a haka da yake son kayan sa irin abinda wani mawaki ke cewa biladi wa in dhannat alayya azizatun wa ahli wa in dhannu alayya biladi wa in dhaqat alayya azizatun wa ahli wa in dhannu alayya kiramu cewa garina koda koya yake koda ina takura a cikin sa kai iyalaina koda suna cutar da ni a gurina suna da daraja suna da matsayi saboda haka gwargwadon yadda kake kaunar a kasar ka gwargwadon hankalinka zancen malam Jamilu da ya ambata ko malam ma ya tabbata da shi wannan zai kai mu zuwa ga wata gabar ta daban don mu bar wannan gabar dama ta malam da yawa daga cikin mutanen nan namu ma'aikatan gwamnati kuma suna da damammaki da aikin tsarin aikin su ya ba su haka nan cikin waɗanda ba su zo ba a nan gudun akwai manyan shugabanni shin ga mata malam mutum ya yi hidima wa ƙasa ya ba da gudunmawa ta ta wajen raya ta wajen inganta ta wajen taimakawa wajen haɓakar ta shin wannan zai iya samun lada ko shi ma za a kirga cikin abin da yake addini
Alhamdulillah ina ga kafin an yi takaitaccen bayani ina ga lokaci ya tafi akan wannan ina son na dan yi lokaci domin fa'ida ta kammalu sosai hadisin karshe da Dr. Abin nan Jamil Muhammad Sadiq ya yi ishara a kansa hadisin na Aisha hadisin da Imam Bukhari da Tirmidhi da wasu kuma suka rawaito na maganar da bayan an dawo Madina aka yi ta samun rashin lafiya daga wasu yazo Madina wato wajadaha aw bai ardillahi ya samu Madina ta fi kowace ƙasa yawan wato cuce-cuce ake cewa ko cututtuka yawa cututtuka ta fi kowace gari yawan cututtuka musamman ga baki kun san wasu in sun zo sabon wuri sabon yanayi haka sabuwar iskar shaka za ga cewa za su yi ta fama da cututtuka haka to saboda haka Nana Aisha ta ce fashtaka Abu Bakr sai da na Abu Bakr ya ta fama da rashin lafiya ta ce faqala annabi sallallahu alaihi wasallam taban ya ta fama da rashin lafiya ya faɗi maganganun nan da aka faɗa yanzu na tuna Makka na nuna haninsa da shauƙinsa ga Makka kada ku manta yana Madina ne to kuma kada ku manta asalin lamarin a cikin musulunci shine duk garin da ka samu kanka ko kasar da ka samu kanka to kuma fa akwai wajibcin ka nuna soyayya ga wannan kasa soyayya da take cikin da'irar Islam wannan shi yasa Annabi sallallahu alaihi wasallam nan da ne ya daga hannu kamar da yazo cikin hadisin yace Allahumma habbib ilaina al-Madina ka hubbina makkata aw ashadda wa sahhiha wa barik lana fi muddiha wa sa'iha wanqul ummaha
faj'alha fil jihu nan da annabi sallallahu alaihi wasallam haka lesa ya tashi mutanen ne suna Madina yanzu an dawo Madina da umurnin Allah madaukakin sarki an hijira an dawo Madina amma yanzu ba ta Madina ake ba ana maganar a koma Makka ne alhali yanzu Madina ya kamata a nuna mata kauna ba a ci a ki Makka ba amma kuma akwai wajibci a so Madina saboda haka annabi sallallahu alaihi wasallam yayi tadakkuli yace Allahumma habbib ilayna al-Madina ya Allah ka soyar da Madina gare mu buji muna son ta irin da yanzu Abubakar yake kukan maganar Makka 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 su bila suke maganar Makka Makka to ka cusa soyayyar Madina cikin zukatan su habbib ilayna al-Madina ka hubbina Makka aw ashadda ko ma mu ji yanzu muna son Madina fiye da yadda muke son Makka sannan wasahiha kamar da Madina fage ne wanda bakiin suka zo su ji suna cikin lafiya dau ba matsala ba komai wankul ummaha zazzabin nan da ke samun mutane baki in sun zo cikin ta to wato ka abin nan ka cire wannan zazzabin wankulha ila aljufa akai can jufa can can wajen tsakanin sa da Madina wajen kilomita 400 aje shi can sannan wa barik lana fi muddiha wa sa'iha ka sanya mana albarka a cikin mudu mudun Madina da skelin Madina wa barik lana fi muddiha wa sa'iha to kaga anan a cikin hadisin ya nuna mana irin yadda kishin kasa ko kuma son kasa da ƴan kasar Makka da suka dawo Madina suke yi kuma abin da ya kamata su hada son biyu ko ma watakila su so Madinan fiye da yadda suke son Makka wannan shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam nan da ne istidraki ya roki ubangijinsa ya cusa soyayyar Madina a cikin zukatansu kenan kada kake dan Najeriya kai kam a matsayinka na musulmi mai son annabi fiye da yadda yake son kansa mai son Allah fiye da yadda yake son kansa mai imani da alqur'ani da hadisan manzon Allah sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam babu kai babu maganan kin kasarka wannan shine musulunci bayan karin wannan bayani me tambayar Abu Aisha ma'aikata
zan canza tambayar malam
to canza
ga wata malam wasu gashi dai yanzu duka malam kun yi mana ta'asili cewa a makaunaci kasar mu so kasar mu ba laifi bane ba to malam a lokaci guda kuma ko da kada soyayya ta zamto ta baki shin malam maida wannan soyayyar daga baki zuwa aiki ta hanyar yanda ta hanyar misali mutum ba zai ci amana kasa ba kuma mu dauki waɗanda suke cin hanci da rashawa a cikin ayyukan da ƙarshe zai bayi zuwa ga lalata ƙasar ko durƙusar da ƙasar kamar yadda yanzu ƙasar mu ake magana babu wani abin da yake lalata ta yake hana ruwa gudu komai aka ɗauko baya iya wato ba iya samun nasara a ciki in ba matsalar a cin hanci da rashawa ba shin maciyin hanci da rashawa yana kwatsar ƙasarsa
ina kuma takaka za a ce mai cin hanci da rashawa kuma yana kaunar kasarsa sai dai da sariyawa kawai sariya da bakinsa ko ariya masa amma dai sai ganin lamari ai babu maganar cin hanci kuma da kaunar kasa saboda haka wajibi ne ma'aikatanmu su kaunaci kasarsu musamman ma kuma waɗanda kusan kulawa da ƙasar a aikace yake hannayensu jami'an tsaron sojojinmu da ɗan sandanmu da sauran nau'uka na jami'an tsaron ya kamata bayan masu mulki wanda su ne jagororinsu amma su suke aiwatar da abin a aikace su suke da makamai a hannayensu a bisa dokar ƙasa saboda haka su nuna kishin ƙasa sosai wani zai ce ko ma tsarin yan sanda kamar yadda yan sanda suke fara ni ban sani ba in dokar su ce haka su gyara a ce barayi sun shigo gari a ce ba za a tinkare su ba ana bukatar sai wasu dabaru sai sun gama duk abin da za su yi watakila can bayan kwana ɗaya ko kwana biyu a ce za a ɗan bi su a hankali a ɗan kama wa kaɗan kaɗan bayan kuma sun kashe wanda za su kashe sun kwace dukiyar wanda za su kwace wa dukiya to gaskiya dai abinda muke son a yi a nan shi ne jami'an ƙasar mu su zamanto wato jarumai wanda wannan shi ne cikar kishin ƙasa a wurinsu sannan a duk babban abu da za a ce wato ana tsoron faruwarsa idan aka tinkari masu laifi ko yaƙi da masu laifi shi ne rufe rai ai akwai asalin imani ka mutu domin kare ƙasarka da al'ummarka kai shahidi ne aljanna za ka tafi ba matukar an cika sharadi sharadin shi ne asalin imani in babu imani wannan wata matsala ce daban domin hadisi ya inganta imam abu dawud da tirmidhi da nasa'i da wasu su rawaito hadisi daga sahabi sa'id ibn zaid cewa ya ji manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam yana cewa man qutila duna malihi fa huwa shahidun wa man qutila duna dinihi fa huwa shahidun wa man qutila duna damihi fa huwa shahidun wa man qutila duna ahlihi fa huwa shahidun annabi sallallahu alaihi wasallam yace duk wani wanda aka kashe shi a lokacin da yake kare dukiyarsa shahidi ne ma'anar shahada shine tafiya aljanna fa haka nan wa man qutila duna dinihi wanda aka kashe shi lokacin da yake kare addininsa na musulunci addinin gaskiya shi ma wannan shahidi ne wa man qutila duna damihi wanda aka kashe shi a lokacin da yake kare kansa wani yazo yana son kashe shi yana kare kansa don kada wancan ya kashe shi amma kuma wancan ya samu nasarar kashe shi yayi shahada aljanna zai tafi haka nan wa man qutila duna ahlihi wanda aka kashe a lokacin da yake kare iyalansa idan ya zamanto a kashe ka lokacin da kake kare dukiyarka aljanna zaka tafi a kashe ka lokacin da kake kare kanka aljanna zaka tafi a kashe ka lokacin da kake kare iyalanka matanka da yayanka abinda duk zai gaskata a cikin halinka ne aljanna zaka tafi min babi kiyasin aula lokacin da kake kare kasarka wanda kare kasarka yana nufin kare ahalinka yana nufin kare kanka domin duk wanda ya kare kasarsa ko kasarsa ta karu tamkar shi ma ya karu tamkar iyalinsa sun karu saboda haka wannan yana daga cikin abinda ake kira kiyasin aula a ce wanda ya rasu ko ya mutu a lokacin da yake kare kasarsa yake son wato ya share kasarsa daga miyagu dan aljanna ne saboda haka mai na tsoron mutuwa Abu Abdul Wahab shekaru na wata kila da kaɗan za su bi naka amma muna jira za a ɗauki ɗan sanda ya zufa a shirye muke za ku ga irin abin da za mu da za mu shiga soja to bellantana kuma kannin mu irin su Abu Aisha da ƴaƴan gwala saboda haka jami'an tsaronmu da shugabanninmu kama daga shugaban ƙasa zuwa ƙasa gwamnoninmu da shugabannin ƙananan hukumomi da musu da masu taimaka musu ministoci kwamishinoni da sauransu wajibi ne a gujewa duk wani abin da ke ruguza ƙasa abubuwan da ke ruguza ƙasa wanda suke sahun gaba wurin dukkan masu hankali na duniya suna kan musulunci ko ba sa kan musulunci shine cin hanci kuma duk ƙasar da aka ce sun kubuta daga cin hanci in sha Allahu ta'ala za ku tarar da akwai ne akwai bunƙasar ƙasa da ci gaba Mao Zedong ko Zedong na China wanda ya jagoranci abin nan juyin juya hali na communist kun san dai communist mummunar aƙida ce a fuskar addini don ba ta yadda ma akwai Allah ba amma da yake yana daga cikin sunnonin Allah maɗaukakin sarki duk wanda ya aiki tukuru yana iya samun natijarsa mai kyau babban abin da suka sa a gaba a cikin wannan mummunar aƙidar shine akwai maganar kishin ƙasa fifita maslahar kasa maslahar al'umma akan maslahar mutum ɗaya shi kadai kawai haka sai za su ke da tsananin dokoki wurin harkar cin hanci da rashawa kuma kun ga kwana a tashi a lokacin da suka ji hali duk bidigogin su duk bai wuce irin na adaka ba a yanzu ana kafada da kafada da su da kasar da take cewa tafi kowace kasa garin tattalin arziki ko tafi kowace kasa technology a duniya saboda haka babu kishin kasa babu maganar cin hanci da rashawa muna fata Allah ya taimake mu
kun ji amma abin da malam yace saboda haka zancan ba wai na baki bane ba ba wai kawai a rubuta a gaban teburi bane ba ko a sa riga ko a sa hula da cewa change begins with me no zance na maganar aiki ko kullai ba ne kafa malam mu fara da mutane baki daya mun yi magana akan abin da ya shafi malam yayin magana akan abin da ya shafi cin hanci da rashawa da hatsarin sa wajen rusa al'umma da cewa al'umma ba za ta bunƙasa ba matakar akwai shi to malam ina so mu danyi wani zango ne a wata gaba wato ya kamata a ce mu ɗauko tsantsu kamar yadda cin hanci da rashawa yake ruguza al'umma hakan na rashin bin doka da oda da kuma da'a wa shugabanni yake rusa al'umma to amma malam ina so a shigo mana ta bayanin wasu haƙoƙi akwai su da Allah subhanahu wa ta'ala ya dora wa mutane na su kula da shi na shugabannin a kuma haɗa mana da cewa su shugabannin manzon Allah da ya ce inna hala amana wasu abubuwa da muka san cewa suna kawowa ruguza ƙasa waɗanda ana ganin kamar daga gurinsu yake fitowa su ne me ya kamata su yi nisan da su ko kuma dai su sun yi Allah ya halatta musu
ko tarafin gefen tambayar na ƙarshe shine abin da ya shafi shin akwai wasu haƙoƙi ne da Allah ya dora haƙoƙin su mabiya al'umma waɗanda ake jagoranta haƙoƙinsu da suke kan shugabanni wannan haƙiƙa akwai shi al-imam al-mawardi daga cikin malaman shafi'iyya cikin littafinsa al-ahkam as-sultaniyya ya kawo wasu haƙoƙi ya ambaci abubuwa har guda goma wanda su ne usuli ginshiƙai na abin da ya shafi haƙoƙin mutane akan shugabanninsu babban abin da ya fara ambata shi ne kare addini wajibi wanda Allah ya tsorawa amanar al'umma a kansa ba da kariya ga addinin musulunci duk da yana magana a context ɗin yaƙin shugabanci na musulunci da tsari da zamantakewar musulmi in dai akwai shi to haƙƙi ne akan duk wanda Allah ya dora wa shugabancin al'umma to abin da ya fi komai ƙima a gun al'umma shine kula da wannan janibi na addinin mutane mun sani daga cikin ad-daruriyatul khams da shari'a malamai suka fitar suka kusan ijma'i a kansu cewa suna daga cikin usuli na abubuwan da necessities ne a cikin shugabanci tilas a same su kiyaye addini kiyaye rayuka daga addini sai rai kiyaye dukiya kiyaye zuriya ne progeny da kuma kiyaye mutunci waɗannan abubuwan shari'a ta yi ittifaƙi a kan wajibi ne a kiyaye su kuma duk abin da za a ake nema a samu na haɗin kan mutane domin a yaƙi abin da yake sirrin waɗannan abubuwa biyar to tilas ne a haɗu kai a kansu in misali wani zai dagula wa mutane addini to ba magana ce ta cewa babu ruwan gwamnati da shi ba haƙƙi ne a duba duk da muna cikin wannan abu da ake fada cewa ana rayuwa ta zamanin ko shugabanci irin na demokradiyya ko akwai albar menene ake cewa fadin yancin fadin albarkacin baki haka kuke cewa ko yawa akwai yancin kowa ya faɗi abin da yake so to hakika amma ai ba kowanne abin da kowa yake so ne kuma Allah ya yarda da shi kuma bai kamata kana shugabancin jama'a ya zama kana bangaren samar da fushin Allah wannan yana da muhimmanci a ce an kalle shi sannan wajibi kiyaye rayukan mutane duk abin da zai daga hankalin a ce an kashe ran musulmi guda daya kamar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ambata shi gara a ce a rushe Ka'aba da a rushe ran musulmi guda daya kaga da girman dakin Ka'aba a gurin Allah ita ce alƙibla duk musulmi to jinin musulmi daya ba wai ana nufin musulmin jinin ya fi Ka'aba daraja ba a'a duk da jininsa ka kalli wannan mejin wani lokacin wasu sukan kasa fahimtar wannan zancen duk ana fifita mutum ya fi to ba wannan din ba duk illa ka iya cewa in ma wannan din ne a matsayinsa na dan adam yana da daraja a gun Allah Allah ya ambaci ya karrama shi to a tsare jininsa duk wani abu da ya fito yake tsirkinin yake kawo barazana ga al'umma ai ta kashe mutane to shi ne top priority shugaba ya aje komai ya mai da hankali kan wannan lamari ya fi komai muhimmanci domin idan babu rai to babu zancen zuwa kasuwa babu zancen zuwa masallaci babu zancen aure babu zancen yin ƴaƴa ba zancen komai fa in aka ce babu rai yanzu a ce barayi ko wasu ƴan fashi ko wasu da irin wannan mutane ko bandit da sauransu su je gari guda a ce an tashe shi a tashe shi gaba ɗaya ba shi sun ba zama sun shiga daji ba a zancen maciji zai saru wannan mai zai faru ba ruwan kawai inda zai tsira da rayuwarsa nan zai gudu kuma wannan zancen ka kasa jinsa ko a labaran duniya da ake faɗa na wasu ƙasashen wanda suke su ƴan gata ne mutum ɗaya ko hatsarin mota aka yi a wani garin ko jirgin ƙasa mutum biyar za su mutu duk sai an gaya muku daga gidajen da suka fi kowane gidaje ƙarfi wajen ba da labari amma mu namu a kullum jinin yana zuba kasuwanni suna tashi masallatai babu sallah kasuwanci duk komai ya tsaya a wasu garuruwan a wasu daga cikin jihohinmu amma ina labarin yake a ƙasar mu ma mu yanzu har mun saba da jin labarin wani ma daga an faɗa ce a to Allah da ya zama ki Allah ba su zaman lafiya shikenan an gama wannan abun yana cikin abin da yake wajibi tilas a haɗa kai ba magana ce ta mu zo mu zauna mu da ake shugabanta mai ta zagin su mai ta ci musu mutunci ba ku maganar wannan abin yanzu mu tsallake ta kuma halin da muka ɗauka musamman mu samari a social media ko a ina cikin sauri su
mu dai samari
abin da gaskiya galibi samarin mu muka ɗauka mun ɗauki halin 'yan siyasa irin maganganun da suke na zagin juna da cin mutuncin juna mu ma mun zo mun ɗauke su duk wanda ya saba maka a ra'ayi yanzu nan za ka tsine masa ka gaya masa maganganun da kai da shi ne za ka ji kunya mu ji tsoron Allah mu kyale waɗannan abubuwan nauyin shugabancin da Allah ya ɗora musu ba kaɗan ba ne kuma Allah ne ya sanya suke gudanar da shi amma mu haɗa kai da su cikin abin da za mu iya wajen cewa mu ga an kawo ƙarshen wannan abu duk abin da zai sa wannan lamari ya tsaya na kashe-kashen nan da hana mu zuwa kasuwanni da hana mu tafiye-tafiye duk a cikin firgici abin yana nema ya zama wani normal abu har an saba yanzu an san hanyoyin da za su biyu da hanyoyin da ba sa biyuwa kuma shikenan mun zauna mun yi shiru nan gaba ba a san kuma ta ina za a biyu ba waɗanne hanyoyi ne waɗanne gidaje ne ma kila ba za su zauni ba to don haka haƙƙi ne a kan shugabanni duk abin da suke aikatawa muna roƙon Allah ya taimake su
akan aikata alheri to gaskiya wannan abu shine sama da komai a gaban su ai duk abin da za a yi na goyen na neman goyen baya daga federal government ne daga me na san duk suna yi to amma ai mu kuma mutane a ba su goyen baya alal aqalla na addu'a maimakon zagi alal aqalla addu'a Allah ya ba su dama su tsaya su yi abin da ya kamata daga cikin waɗannan haƙoƙi akwai haƙƙin tsare boda duk malaman musulunci fa sun faɗi wannan kun san bambanci tsakanin addinin musulunci da sauran addinai shine su sauran addinai sun yadda su fita daga addinan nasu su bari wani abin da ba addinin nasu bai zama shi zai tsara rayuwarsu mu ko a musulunci yadda za ka yi tari me za ka ce in kai atishawa yadda za ka shiga banɗaki da ƙafar hagu ka fito da ƙafar dama yadda za ka shiga masallaci yadda za ka gaisa da ɗan uwanka yadda za ka girmama iyayenka yadda za ka yi kaza duk komai mu shi musuluncin life shi gaba ɗaya ka ko ashe tun da haka ne akwai buƙatar ya zama cewa wato duk abin da zai sa rayuwar ta tafi muna da shi kintin malamai sun rubuta mana a cikin littafin fiqh an faɗa ga yadda za a yi kaza ga yadda za a yi kaza shi yasa abin da ya shafi wannan haƙƙi na uku tsare boda boda ba sabon zance bane ba iya turawa ne suka zo da maganar boda ba illa dai sun zo sun shimfiɗa nasu da suka gutsutsura mu suka yi demarcation bodoji al'ummomin da suke an san su asalinsu guda aka zo aka datsa su aka haɗa su da wasu al'ummomin ba asalinsu guda ba can wancan gefen shi ma aka ɗauki wata ƙasar aka shigo da ita cikin wata aka raba wata da wata wanda yake in ka koma yanzu misali da Niger da arewacin Najeriya gefen Katsina Kano Sokoto Kebbi da sauransu duk al'umma guda ɗaya ce in ka koma Kemaru da Adamawa abu kusan abu ɗaya amma Bature da yazo me sai sace waɗannan bodoji ya kawar da su to kiyaye waɗannan al'amura ba ina nufin wannan bodoji kawai ba a'a duk abin da ya shafi waɗannan eriyoyi abin da zai sa hankalin mutane ya tashi to shugabanni su tashi tsaye su ga cewa sun yaƙi wannan abin an zauna al'umma ta zauna daidai daga ciki har yanzu haƙoƙi a samu wakilci mai kyau yanzu abinda ake yi ana representative democracy waɗanda za a zaɓe su daga ƙauyukansu da ba komai ba ne su sai a zaɓe su sai su taho Abuja suna wakiltar al'ummarsu a ji tsoron Allah ya zama cewa haƙiƙanin wakilcin ake yi mutum ya zama ya zo a matsayin mutanen ƙauyensu mutanen local government ɗinsu guda biyu da wuri kaza da wuri kaza duk abin da zai shafi wannan al'ummar a tsaye yake ya kare don haka fa yanzu ba don wani abu amma a yadda abubuwa suke tafiya yanzu kusan wata rayuwa ce ta daban muke ciki kuma wannan talaucin da ake ciki ga shi ƙara buɗaɗa yake yi wani in ya riga ya taho ba kama san labarinsa ba ne ku gaisa ma wahala ne da shi ya nuna ya san kama wahala ne kuma yana yin irin wannan yana taka wannan mataki shikenan ya canza abokai ya canza rayuwa ba shine wannan da ka san shi ba sai kuma bayan wani lokaci idan fatarar zaman ta kare kuma a zo ana sake lallamin mutane ana so harkar zabe na san waɗannan abubuwan duk kun san su don Allah waɗanda suke wannan wakilci da waɗanda suke shugabanci sawa'un National Assembly da sauransu da kuma kowane irin wakilci ma shugabanni su ji cewa haƙiƙa su ɓangare ne na al'umma in al'umman nan ta zama ta wargaje ba ta da wurin sallah ba ta da kasuwa ba a zaman lafiya kullun kisa to fa babu wanda za a yi shugabanci kaga shugabanci ya tashi don haka don Allah a taimaka duk abin da ake yi to bai kai jama'a su zauna lafiya muhimmanci a taimaka haɗa kai a ga cewa wannan al'amura sun tafi in bashi haka abin da ya shafi kare dukiya kare mutunci da sauransu duk na san kun san su haƙoƙin kuma su shugabannin akanmu kullum muna yawan fadarsa, wanda shi ne daga ciki abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya dora mu akai, at-ta'atu fil ma'ruf as-sam'u wa ta'a wa an yakuna zalika fil ma'ruf, ma'ana su fada muji, sannan kuma mu musu da'a cikin umarni wanda bai saba wa ni Allah. In an samu cewa ayi abin da ya saba wa Allah, wannan ba zai yiwu ba. Abin da ya saba wa Allah kar ayi da'a cikin sa, amma duk abin da yake kuma maslaha ta tabi'i shi kuma mukalla. Akwai abubuwan da ijtihadi ke shigowa, to duk waɗannan abubuwan wajibi ne mu kula da su. Mai musu da'ar da za a zauna lafiya, mai musu addu'ar a zauna lafiya, amma kuma su ma su kula da wancan abin da yake haƙƙi ne da Allah madaukaki ya dora a kansu. Allah san ta Allah ya taimake mu, Allah ya haɗa kanmu baki ɗaya, duk abin da zai warga za mu kuma Allah ya warga za shi kafin ya iso gare mu. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.
To mun sai an haɗa ƙarfi da ƙarfi ne ɓangarorin guda biyun gabanin abun ƙasa ƙasar, idan ɗaya ɓangaren na yin abin da ya dace ɗayan baya yi, kaga za a jima ana guri guda. Da wannan zan yi ka tambaya ta zuwa ga Dr. Jamil Muhammad Salis Abu Abdullah. Gafarta malam, zan so ka min bayani waɗannan abubuwa ne da ɗan ƙasa zai yi waɗanda za su taimaka wajen bunƙasa gurin da yake ƙauna, gurin da yake so, gurin da yake rayuwa, gurin da yake fatar ya ci gaba. Zan iya juya tambayar ma in ce maka wane ne ɗan ƙasa na gari, ko shi ne mai wancan halin, ko kuma ba shi ba ne ba.
Tabbas wannan gaba tana da matuƙar muhimmanci, ita ce kamar practical aspect na lecture, ma'ana abinda yake a ciro shi daga duniyar tattauna zuwa duniyar aiki na yau da kullum. Wasu abubuwa mutum zai yi wanda zai tabbatar da san shi ga ƙasarsa ko inda yake rayuwa. Gaɓoɓi guda biyu waɗanda manyan malamai suka yi bayani a kai, ma'ana kauce ma yin abin da zai cutar da ƙasa, shi ma alama ce na san ƙasa, wanda aka tambayi dakta a kan tasirin cin hanci wajen kawo zagwanyewar cigaban ƙasa. Na gaba shi ne usainin tambayar, ma'ana abinda ya shafi bin dokoki ko shakka babu. Waɗannan ɓangarori guda biyu idan ka baje su za ka ga suna da ‘ya’ya da yawa. Idan za mu bayar gaba-gaba za mu iya cewa daga cikin manya-manyan abinda mutum zai yi wanda yake nuna cewa yana ƙaunar ƙasansa, yana ci gaban ƙasansa, shi ne abu na farko, shi ne ya so ƙasan san gaskiya ma tukuna. Dalili shi ne da zarar ka so abu san gaskiya, to ba ka buƙatar a ce maka ko me za ka yi a mataki na gaba. Da ka so wata ‘yar budurwa ya kai, sai ka je neman aurenta, sai ka je kaza, ko ba haka ba. Misali, ma'ana sai ka tashi ka yi abin da ya kamata. So lokacin da ka so ƙasar ka so na gaskiya, so wallahi al'azim duk abin da zai cutar da ƙasar ka, ko ka ga ana yi kai shiru, ko kuma a haɗa baki da kai a cutar, ba za ka yi ba. Kuma yana da matuƙar muhimmanci mu gane cewa wato cutar da ƙasa ko ai amfani da kai a cutar da ƙasar ka, wato ba ƙaramar masifa bace a cikin al'umma. Dalili shi ne kai fa kai ma kana rayuwa a cikin garin ba, ‘yan uwanka da danginka suna rayuwa a garin. Wannan alama ce ta rashin imani da rashin tausayi, kuma da jahilci. Din jahilci yakan kai har mutum ya yi abin da zai cutar da kanshi da kanshi. Misali, dan girman Allah, ina son ƙasa da kishinta da son alkhairi gareta da dan kwangilan da aka bashi yayi titi yazo yayi 50% abin nan quality misali ina titin kasa ina san kuma an jima da kawunshi da babban sa zasu yi su ba titin
shi hatsari ba
shi hatsari kuma yana da kyau mu fahimci cewa in zamu cire wannan tattaunawar mu komar da ita ta babin wa'azi mai sosa zuciya wallahi wannan topic din sai ai kuka akan shi dalili shine wanda za a hada baki da shi a cutar da kasa ko wanda zai karbi hanci a kan wani abu domin a dauki abin da yake gaskiya a canza shi ko a canza masa fasali ko dan kwangilan da zai zo yayi abin nan abinda bai kai quality da ake bukata ba duk sun manta cewa akwai hisabi gobe a gaban Allah cewa za a cirke kowa ina ka samu wannan kwaba ma'aikacin gwamnati ne kai daga cikin abinda za ka bayyana san kasarka da cishinta na gaskiya shine me laifi in ka yi rayuwa daidai albashinka me yasa za ka dora ma kanka abinda ya fi karfin albashinka har sai ka zo kana karba da hagu bayan gashi Allah ya maka dama mai albarka dole ne mu canza wannan tunani idan muna son kasar mu ta ci gaba sai ta dauka cewa kamar a duniya ba wanda yake son kuɗi irin yadda mutanen mu kenan muke son kuɗi kuma abinda Allah ya rubuta maka zai zo maka inna ruhul qudus nafata fi ruhi annahu lan tamuta nafsun hatta tastaqila rizqaha ba wanda zai bar duniya ya bar wata kwayar shinkafar da Allah ya rubuta masa to amma gaggawa da hanzarin sai ka sami wannan abin ta wata hanya ita take dagula lissafi ka mutun ya ciyar da iyalansa yayi kaza yayi kaza a'a lalacewar yanayin misali ta wuce nan a'a magunguna ne an shigo da su su ma ba masu inganci ba wanda yake tsara aboda yana gani aka bashi wani abu ya bada dama aka shigo da magungunan nan aka zo ana tasha ana mutuwa sai bayani a gaban Allah ha takadda kirikiri an san ta ƙarya ce wannan ka zo ka dauka ka rattaba hannu satuktabu shahadatuhum wa yusalun ta tambaye ka ranar kaza ga watan kaza kai sanin a office ɗinka kaza a kan ƙarya rayuwar nan ba za a yi ayita a wuce bane haka nan akwai lissafi akwai cirke kowa a gaban Allah ya bayani akan kwabo da kwandalar da ka tara abun bakin ciki abun motsa zuciya da sanya firgici da razani ga zuciya mutum ya zo ya handimi dukiyar da shi laqibala lahu biha lashi da danginsa a rasa me za a yi da su wasu dukiyoyin har su lalace su zagwanye bera da burage duk su cinye hanya akwai tsaftataccen hankali a nan ta kamata mu gyara karkacewa wannan bayanin na shugabanni ne kai ma shugaban kanka ne a inda kake ina muke yar traffic din nan ba za mu iya tsayawa kowa ya wuce duk daga nan tsari wato jama'a abinda yake bambanta gandun daji na dabbobi da mutane shine mutane suna da hankali suna bin doka da tsari so bin doka da tsari alama ce daga cikin alamomin kana son abubuwa su ci gaba a kasar ku akwai ko a nan garin akwai junctions din da an riga an san su karfe 5 da malmalewa wajen yake sai ya awa ɗaya kafin ta bude kowa ya ki yadda kowa sai ya fara wucewa cikin na za mu ci gaba da wannan al'amari saboda haka daga cikin abubuwan da yake bayyana san kasa da kishinta kada ai amfani da kai wajen cutar da kasa kada ai amfani da kai wajen kawar da wani kwabo wanda yake na wata al'umma ne ko na wani yanki a juyar da shi kada ai amfani da kai a matsayinka na dan kwangila ka kawo haja ko supply inda ka san ba shine abin da aka yi abin nan kuma abun bakin ciki ofisoshin wasu daga cikin in aka bada kwangilan miliyan 100, 200, 500 biliyan ɗaya kafin ta zo wajen dan kwangilan kowa an daddace 5% 7% 8% tana zuwa wajen dan kwangilan ya riga ya san ya sallamu kowa saboda haka ba wanda yake da jaruntun da zai tinkare shi ya ce ba kai daidai ba saboda ya sallamu kowa kuma bai sallamu kowa ba dukansu za su yi bayani a gaban Allah. Idan wani ya biyo wata hanyar da aka yi ba daidai ba, yayin accident ko tayar shi ta fashe ko abin nan, wallahi alazim duka yana kanka. Ya kamata mu yi tariya, mu canza tunanin yadda muke kallon rayuwar mu. Daga cikin abubuwan da yake nuna san kasa shine as-sa'i ila masalihiha, duk abin da zai kawo ci gabanta komai, wannan dunkulalliyar jumla ce da komai zai iya shiga karkashin ta. Idan aka ce ga wata doka ko wani tsarin da ake ganin zai haɓaka tattalin arzikin mu ko zai kawo mana tsari, karka ce wai din ni kadai na yi a anguwar mu ba zai cutar ba, so in kai ma anguwar ku kai, wancan ma anguwar su yayi, ai kogi yana farawa ne daga dugar ruwa guda ɗaya. Ina tuna a 1997 muna Malaysia, lokacin Mahathir Muhammad ya sanya, ya kawo wata social and financial abin reform lokacin da aka fahimci cewa kasar Malaysia tana buƙatar abin da zai haɓaka tattalin arzikinta, sai aka sanya doka a kan fitar da kuɗi, sannan duk mai kishin ƙasa ko mai son ƙasa ya yi ƙoƙari ya rage ɗaukan kuɗin ƙasan ya fita da su, ya yi ƙoƙari ya riƙa kashe kuɗinsa a ƙasar. So lokacin muna tare da wata baiwar Allah ya security wacce ita ce aka sa mai kula da mu, wallahi haka ta dinga mana wayo ba shekaru sosai, a lokacin ta matsa mana cewa doka ta sauko cewa ku a kashe kuɗi, saboda haka dole ku yi ƙoƙari ku kashe kuɗi. Ta dinga yawo da mu muna kashe kuɗi, mu kuma ƴan ƙasar ba, amma saboda santa da ƙasanta, ƙasarta da san cigaba, har baƙo da ya shigo yanzu tana masa wayo da dabara, aika sai wannan yana da kyau. Wadi shiriri ta ne kawai asalin dabarar, kawai ka dai kashe kuɗi kar ka fita da su. Kaga ina suka kai yanzu a rayuwa, sai ka san shi bu'dul mashriqai, kamar kana maganar yamma ne wani yana maganar gabas. Saboda haka idan muna son ƙasarmu ta canza, mu samu kyakkyawan yanayi, mu samu walwala, sai kowa ya fahimci cewa akwai gudunmawar da zai bayar a kowane mataki, a kowane yanayi kake. Kuma gyara yana farawa ne daga tsokaccen waje, ni da kai da mu. Yanzu misali adadinmu a nan, Allah kaɗai ya san adadinmu. Idan daga yau kowa ya ce da yardar Allah tsakanin shi da Allah, ya ɗauki wannan shiri na cewa sai ya ba da gudunmawa ga ƙasar shi, ba zai bari ya zama wata kafa da za a iya cutar da anguwarsu ko yankinsu ko ƙasarsu ba. Daga nan sai mu canza yankinmu, sai mu canza ƙasarmu. An yi al'ummomin da mutane 8-5 ne suka canza ta ma gaba ɗaya, ballantana adadin wannan masallaci. Amma inda giza ke saka, walau annahum fa'alu ma yu'azuna bihi lakana khairan lahum wa ashadda tathbita wa idhan la'atainahum min ladunna ajran 'azima wa lahadainahum siratan mustaqima. Idan an ji shin za a aikata, idan an aikata kuma za a yi na rana ɗaya ne ko kuma za a samu consistency a ci gaba da yi, wannan nan giza ke saka, a nan ne kuma kafaɗin mazaje ke gizewa. Allah ya tabbatar da kafaɗin.
Allah ya tabbatar da kafaɗin. Allah ya tabbatar da kafaɗin.
Allah ya shirye ka.
Bayan Allah zan yi tambayar da shi da malamina, wanda kuma daga baya zan yi kuma da mafi da wuri a bayanin ko da nan minti da ɗaya saboda lokaci ya yi baya a karatu.
Ya riga ya kalli lodayi da cewa dare muke ciki. Kamata malam gabar ƙarshe da nan so malam kamar lokaci aka yi. Zalunci, danniya, tsora waɗanda ba su cancanta ba, yana daga cikin abubuwan da ke sa wasu suke jin haushi, suke ma fatar cewa a fasa kowa ma ya rasa. Ina so malam a wannan gabar a yi kira wa shugabanni da jawo hankalin su mana akan cewa waɗannan wa'azin da ake tayi na maganan a so ƙasa a yi bayyana wa ƙasa a bunƙasa a bi su waɗannan halayya da ɗabi'un adalci wanda shine abin da manzon Allah ya fice da shi zai taimaka kwarai da gaske su zamto abu wanda ake gani a ƙasa na aiki wanda zai sa ko ba wa'azi jama'a za su ƙara kaurar ƙasar ta su domin su san cewa wata rana saboda adalci da ake ciki za su yi abu hakan zai musu amfani. Ina fatan tambayar ta fito kuma na su tsina.
To alhamdulillah abinda zan ce shi anan hanya mafi sauki domin tabbatar da abinda shi Abu Aisha da Ibrahim Jisina mai gaba mai jagorantar wannan shiri tambayar da yi na tabbatar da ita cikin sauki shi ne muna da tsarin tafiyar da Najeriya abinda muke kira constitution na Najeriya muna da tsari cikin dukkan wasu ɓangarori da suka shafi gudanar da al'amuran Najeriya in ka zo harkar zaɓe muna da tsarin zaɓe in ka zo harkar ɗaukan ma'aikata a sashi daban-daban muna da tsare-tsare rubutattu wurin ɗaukan soji muna da tsare-tsare rubutattu wurin ɗaukan ƴan sanda immigration custom da wane ne da sauransu duk abubuwan da suke rubuce wanda asali an yi kokari ne an zabo mahankalta su yi ijtihadi su rubuta waɗannan tsare-tsare to duk tsarin da bai saba wa alkur'ani da sunna ba kama da constitution zuwa ƙasa to ya dace ko kuma mu ce ya zama wajibi a yi aiki da abin idan mun yi haka to babu shakka kusan za mu ga al'amura sun daidaita sosai misali tsarin samar da jagoranci akwai tsarin gudanar da zaɓe kowa ya yi haƙuri masu mulki da suke kan mulki da ɗan hamayya da koma wane ne da hukumar zaɓe da dukkan waɗanda abin ya shafa in an zo zaɓe a bi ƙa'idojin nan da aka rubuta in an zo ɗaukan soji a bi ƙa'idojin nan da suke rubutattu in an zo ɗaukan ma'aikata a department daban-daban a bi ƙa'idojin nan da suke rubuce duk lokacin da ya zama to wannan shi ne halinmu to shi kenan ƙasar mu za ta yi kyau za mu ga cewa babu cin hanci tare da mu babu zalunci tare da mu mu riga mun sani shi mutum duk abin da zai yi ba zai cika ɗari bisa ɗari ba to amma dai lokacin da aka yi abu mafi rinjaye to babu shakka lamura za su kyautatu wannan shi yasa a ƙa'idoji da dama ake cewa wanda ya yi mafi rinjaye tamkar ya yi ne gaba ɗaya muna fata Allah maɗaukakin sarki ya taimake mu a daure musamman wurin samar da jagoranci harkar zaɓe ɗin domin al-muslimuna ala shuruɗihim duk wani sharaɗi da aka tsara matuƙar bai saba wa shari'a ba an tsara shi ne domin maslahar al'umma to a cika shi kamar sharaɗin da aka yi bayani yanzu maganar dokokin hanya cika dokokin hanyar nan shi ne cikar hankalin mutum ba za ka ce kai saboda wane ba ko irin abubuwan da muke gani wani lokaci ba tare da hujja ba ina ko wasu abubuwa istisna'at da ake togewa saboda wata maslaha ta musamman babu laifi amma a ce kawai duk kuna sojoji ko in kun zo ba za ku bi dokokin hanya ba da ma bulala za ku zo ku duki duk wanda kuke so ku ba ku fasa masa gilas din mota kaga bu ya bace an yi abin kunya ko kuma lokacin da za a yi zaɓe saboda kawai kuna kan mulki ko kuna da kuɗi ku ba wa jami'an tsaro ko umarni ko ku ba su cin hanci domin su murɗa zaɓe su ba ku ka kuma ƙasa ta ɓaci abubuwa ba su kyautatu ba kun san ƙa'idojin ɗaukan soji a kasa bin ƙa'idojin a ɗauki wasu mugaye ɓarayi da sauransu ɗan wuyu da wane ne ko a ɗauki ɓarayi da mugaye da ɗan wuyu ɗan maye a aikin ɗan sanda da sauransu daga nan an kashe ƙasa ya jama'a domin kyautata ƙasar mu nan ba mala'iku ne za su sauko su kyautata ƙasar ba a'a Allah ya ba mu damar mu kyautata ƙasar mu dama mun gaji mulki gudanar da duniya daga wurin babanmu annabi adam alayhi salam kamar yadda ya zo cikin suratul baqara wa yasqala rabbuka inni ja'ilun fil ardi khalifa annabi adam shine khalifa na farko mu ma kuma abinda muka gada kenan wannan mulki domin yau idan ka bar inda muke din nan ka tafi daji ka je ka share wata abin nan gindin itaciya ka yi tintiɗi ka zauna ba ma san yi kukin naɗa ka ba ka zamanto kai ne sarkin itatuwan wannan wuri kai ne sarkin ciyayinsu kai ne sarkin ƙwari da macizai da wane ne duka ne sarki a matsayinka na khalifa saboda haka an yi mu domin mu jagoranci ƙasa jagorancin ƙasan nan yana buƙatar bin ƙa'ida ko ƙa'idoji ƙuro-ƙuro da aka saukar mana daga alƙur'ani da sunna ko kuma ƙa'idojin da saboda cikar hankalinmu da Allah ya bamu muka ga cewa suna iya shiga ƙarƙashin ƙiyasi da sauran ƙarƙashin hanyoyi da ake tabbatar da dokoki muka tabbatar da su duk lokacin da aka ce wannan shine ka'idar ƙasa kowa matukar ka'idar ba ta saba alƙur'ani da sunna ba wajibi ne kowa ya mata biyayya in an mata biyayya abubuwa za su yi saiti automatically aka san wannan shine aka san wannan muna fata Allah ya taimake mu Allah ya saka da alheri mun gode malam wannan zance nasa wanda yake cike da hikima cike da sakonni muna fata ya zama cewa sai tamu ho misk wa fi zalika falyatanafasil mutanafisun ban sani ba malamina da shehin malami mala da su jamil akwai wasu yan kalmomi da za ku rufe zantukan da su
saboda lokaci ya yi ba kira zan yi ga gurgurori guda biyu dangane da abin da ya shafi kasan nan tamu musamman kuma a shugabanni musamman shugabannin arewacin Najeriya sarakuna yan siyasa masu kuɗi malamai kowane ɓangare kada mai losing hope kada a yi losing hope a koma zuwa ga Allah kuma a haɗa kai in an ce haɗin kai ma'anarsa duk abin da maslahar zamantakewa ta tabihi to mu aikata shi wajen tabbatar da zaman lafiyar wasu abin da suke ɗauka a haɗin kai shine wai mu zauna kada wani ya magana akan fahimtar wani wannan ba haɗin kai bane tsakani da Allah kuma ku tilasta mana sai mun yi wannan wai ai shiru akan wata aqida ba ta da kyau in an faɗa wai shine ana son rabuwar kai wallahi ba ku fahimci ma me ba dole ne mutum ya kuskure a addini a faɗi nan kuskure wannan kuma baya hana mu zauna tare da shi mu ga cewa unguwar mu zaman ta lafiya ne ne fi ni na fahimci ko da wanda ba musulmi ba za mu iya zama a tattauna yadda ƙasa za ta yi kyau sayyidina Umar an gayyace shi hatta a coci aka tattauna akan wani abu har abinci aka tsara masa ya ce sayyidina Ali ya je ya wakilce shi kuma sayyidina Ali ya je ya sa ƙafa ya shiga kuma aka tattauna da shi ya ka magana tattaunawa akan zaman lafiya da mai duk ba matsala ba ce amma a ce kuma kurakuran mutane a aqida da gyara da manhaji a ce kaza ba daidai bane wai a daina shi shine haɗin kai to gaskiya ba a fahimci me haɗin kan da Allah ya ce haɗin kai wajibi ne umarni fa umarnin da tilas a yi shi, amma ta ina za a haɗu shi ne a haɗu a kan gaskiya. Amma a cewa kowa yin abin da ya ga dama da wannan zancen aƙidar plurality, muna zancen gaskiya guda wai ba guda ɗaya ba ce, wai kowa a gaskiyar in kana zaune a nan kana kallon kofin nan, to gaskiyar abin da ka karanta a nan shi ne gaskiya, shi ma wancan gaskiya kamar babu ita, wannan ƙarya ne. A gaskiya guda ɗaya ce, wani philosophy ne da aka ɗora mutane a kai, wai shin akwai ma wani abu mai suna gaskiya? Akwai philosophers da suka ce ba wani abu mai suna gaskiya. Gaskiya ita ce abin da kowa ya ɗauka shi ne gaskiya. To wannan ba falsafa ba daidai ba ce. Aƙida ce da ta saba wa musulunci. Dole abu Allah yadda ya ce, abu manzon Allah yadda Allah ya aiko mana shi. Wannan shi ne gaskiya, ba wani addini in ba musulunci ba. Babu wata aƙida kuma ta daidai wallahi in ba ahlus sunna ba. Ina ce ahlus sunna ba na nufin wata ƙungiya, ina nufin bin Ƙur'ani da bin hadisai da kuma fahimtar sahabbai. Amma mu zauna lafiya insha Allahu a koyaushe, dan Allah shugabanninmu kada su gaza, kada su riƙa ganin cewa wannan maganganu akan aƙida kaza shine sababin rashin abin nan, rashin haɗin kai. A shirye ake a haɗa kai in dai zancen a zauna lafiya ne da kowanne ɗan adam. Muna roƙon Allah maɗauki ya taimake mu. Ku kuma samari, ina sake jaddadawa, don Allah a social media nan ku bar ƙasar nan ta zauna lafiya. Don Allah, babu wani mutum fa yanzu wanda ya rage mai mutunci mu a cikinmu. Babu wani wanda ya wuce a kira sunansa da uwa da uba a zage shi. Wannan ba daidai ba ne. Wajibi mu canza wannan tunani, mu dawo kan karantarwa da tarbiyya irin ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Mai shugabanci ka bashi haƙƙinsa na shugabanci. Babu dama a ce dukkaninmu mu zama shugabanni, ko kuma duk abin da wani ya yi in da yi irin yadda na fahimta ba, to shikenan in koma in ta zage sa. Don Allah ku yi haƙuri. Yawwa, a yi dukkan abin da za a yi a zauna lafiya, ƙasar nan ta ci gaba, mu ma mu alfahari muna da ƙasa. Amma a halin da ake ciki yanzu, duk inda ka je a duniya ana cewa Najeriya, to abin tsoro ne. Ko a yaudara, cin mutunci, a zamba cikin aminci da makamantan waɗannan abubuwa. Ga rashin organization, ba mu yarda da ɗa'a da haƙuri da juna ba. Wannan abin haƙiƙa wajibi, in muna son ƙasarmu ta zauna lafiya, to mu yi haƙuri da juna, mu so juna, mu zauna lafiya da juna, mu bi karantarwar addininmu yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya karantar da mu. Insha Allahu ta'ala za mu ga abu zai canza mana. Allah sallallahu alaihi wasallam yake roƙo ya ba mu zama lafiya. Allah ya taimaki shugabanninmu ya ɗora su akan tafarki madaidaici, mu kuma Allah ya ɗora mu ma akan tafarki madaidaici wajen mu'amalantar juna. Dukkan abin da yake alheri ne Allah ya ɗora mu akai, duk abin da yake sharri ne Allah ya kaɗe mana shi, kuma ya kaɗe shi daga gare mu. Barakallahu fikum.
Allah ya saka da alheri. Da kishinta ma'anarsa a takaice, san juna, mu so junanmu, mu so alheri ga junanmu, a haka ne za mu samu ƙarfafa gwiwar juna har mu kai inda ya kamata mu je. Na biyu, kowa ya yi ƙoƙari ya ga cewa idan akwai wani nauyi da aka ɗora masa a level ɗinsa, komin ƙanƙantarsa, ƙarshen nauyi shi ne nauyin kanka, ko yi ƙoƙari ka gyara kanka. Sai kuma manta rul waɗanda suke ƙarƙashin kulawarta, ka ce misali za ka yi ƙoƙarin gyara kanka, za ka yi ƙoƙarin gyara iyalanka. Kowa in ya fara wannan a mataki na gaba, wanda yake jagoranci, local government take kai a gwamna ne, kai shugaban kasa, minista, ko ma waye, ya kasance kowa yayi abin da ake bukata, lokacin da ake bukata ta fuskar da ake bukata sai al'umma ta samu ci gaba. Amma ko shakka babu, daidai gwargwadon rashin san ci gaban mu, rashin san junan mu, daidai gwargwadon tagumin mu a rayuwa. Ko shakka babu, daidai gwargwadon tagumin mu, daidai gwargwadon yanda zamu rika ganin matsaloli. Zan mana misali na karshe da abin da ya faru yanzu. Muna nan yanzu a cikin mintoci sau nawa wuta tana daukewa. Wannan sakamakon me? Ku bada ansa. Sakamakon me?
Wani ne mai aikin sa?
Wani ne bai aikin sa ba? Wani ne ya karkatar da wani kudi? Wani ne kaza? Kun ga effect din negatively. Tasirin shi. Yanzu a ce wanda yake dan shekara 40 da wani abu kusan 50 tunda ka taso ana maka kararrawan za a gyara maka wuta, har yanzu kuma kararrawan nan har yanzu bata tsaya ba, ita ba a dauke mata wuta wannan kararrawan, continuously tana ringing. Abin tausayi, wallahi abin yana susa zuciya. Jama'a mu yi kokari mu gyara. Ya kai ma ko kasar waje ka fita kana sauri ka jona wayar ka a caji sai ka tuna a ashe ba a Najeriya ne can. Da Allah ba haka bane. Wallahi ni dai tana faru ko da yaushe, bari in sauri in sa caji kada a dau. Au ashe ba Najeriya. So abin yana so sa zuciya. Dole mu yi hoɓɓasa, mu yi kokari mu ga cewa mun gyara. Kuma a irin waɗannan abubuwan da suka shafi al'umma gaba ɗaya, ka ji tsoron Allah ya isan da ba ta da alƙibla. Wallahi Allah ya isan da ba ta da alƙibla, ita ce Allah ya isan da take da alaƙa da haƙƙin wasu mutanen da kai da haɗuwa da su sai a gaban Allah. Ya za ka yi da isa? Akwai tashin hankali. Saboda haka kowane ɓangare ka kalla wanda yake da alaƙa da sakacin wani koyi ba daidai ba, wanda yake da alaƙa da rashin san ƙasa, sai ka ga tasirin shi wajen cutar da al'umma ya wuce tunani. Kila mutum ɗaya ne zai yi sakaci, amma wallahi mutum miliyan 200 sai su shiga cikin matsala. A yi ƙoƙari a bar baya mai kyau. Wa innamal mar'u hadithun ba'dahu fa kun hadithan hasanan liman wa'a. Ka yi occupying wani office, za ka bar shi. Jiya wani ne a wajen, ka bar legacy mai kyau. Ka yi jagoranci, ka bar wani ambato mai kyau. Gobe da jibi a rika cewa ana san barka wane ya yi kaza. Idan muka yi wannan, za mu ga canji, za mu ga alkhairi. Kuma liyunfiqu dhu sa'atin min sa'ati, wannan ka'ida ce ta Qur'ani. Kowa ya tashi ya yi abin da yake zai iya, har ya ji cewa a gaban Allah ya yi abinda yake daidai, kuma ya fita haƙƙin kanshi da haƙƙin al'umma. Allah ya samu dace, wallahi a'lam.
Allah ya samu wala wa'adhu wa'adu ma yu'aduna bihi lakana khairan lahu. Bayan Allah, waɗannan abubuwan da kuka ji daga bakunan malamanmu nan tun daga farkon wannan lacca har zuwa ƙarshenta, shi ne haƙiƙanin saƙon musulunci. Kamar da kullum malamai suke ƙara maimaitawa cewa shi musulunci tsarin rayuwa ne gaba ɗaya, yana kula da duniyarka ya kuma kula maka da lahirarka. Wani da aka ce za a yi magana akan kishin ƙasa sai ya ce a musulunci kuma, ya ɗauka cewa musulunci baya damuwa da rayuwarka a duniya. Wakabi fi ma ataka Allahu daral akhirah wala tansa nasibaka min ad-dunya. Kujin da malama a ƙarshen lakin kuma suka hada mana zancen gaba daya da cewa duk waɗannan abubuwa muna yi ne dan makomar mu lahira, saboda mun yi imani cewa wannan rayuwa ba da kai ta kuma ba komai ba. Mun yi imani cewa lalle akwai rayuwar kabari ta nan tafe, sannan kuma akwai rayuwa da za a yi bayan an yi tashin alkiyama. Wannan ya saka ake so kowa ya shuka mai kyau, domin abin da ka shuka shi za ka girba. In khairan fa khairan wa in sharran fa sharran. Da wannan muke godewa waɗannan maluma, mu kuma zo ƙarshen wannan lacca. Allah ya saka musu da alheri, Allah ya maida su gidajen su lafiya. Kuma muna ƙara godiya wa jagororin wannan cibiya, musamman jagoranta Dr. Kabir Kabo
wanda da sahalewarsa da kulawarsa duk waɗannan abubuwa suke zuwa musamman kuma waɗanda suke tare da shi malam Bala Alfa wanda shi ya tsara duk waɗannan abubuwan da muke gani muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya ƙara zuba wa rayuwarsa albarka ya ta yin ayyukan alheri har zuwa baɗin baɗaɗa in ma ya so za mu masa addu'a Allah ya ƙara masa shekara 50 nan gaba lokacin ya zama ya cika 100 da yawa kenan matuƙar akwai lafiya da kuma abin lafiya ya ce na gode kamar yadda muke sanar da ku cewa idan Allah ya kai mu goma ku yi haƙuri in ba ku gajiya ba akwai kuma wata laccen da za a yi tun da kun ji nan mun zaburar saura kuma gobe za mu kira matasan malamai zo su yi mana magana da kansu cewa tun da su malamai ne ko matasa ne su yi mana magana gudunmawar matasa zuwa canji mai kyau idan ba canji kawai muke nema ba canji mai kyau mafi alheri a mahangar musulunci musamman zan so a ce gobe marasa huluna su fi masu huluna yawa a gaban wannan ba ta gaba-gaba saboda zancen nasu ne amma su ma iyayen namu muna neman su zo saboda kuma kuma ba ne ba in suka ji za su zuwa mai mana idanu su kuma umarta cewa lalle a ɗabbaka abin da aka ji a ƙarshen-ƙarshe muke cewa subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Thank you.